أي الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاترا دواتان رمضان هجرا من ظن الله صلى الله عليه وسلم دبو الآية دا تريه هدو دا أربعين دا هدو وانا يأيدي دا قوم دواتان إبريل شكرا تاتو بيو دا أشهرين دا أكو ميلادية. Muna cikin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin da ya fi shahara da masallacin Malam Barko. Muna cikin tafsirin suratul Kahf. Yau za mu tashi aya ta 84. Wa yas'alunaka
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
نعم، تكابون فارا ايمجين تفسيري اقوي تنبيوين كما هكا. السلام عليكم malam. Ina da wani uzuri, ina neman addu'a domin ina da wata lalura da bukatu. To Allah ta'ala muke roko ya kwaranye miki ainihin bukatunki, ya kwaranye miki ainihin uzurinki, ya biya miki bukatunki na alkhairi. Sannan sai tambaya na biyu, assalamu alaikum. Allah ya kara wa malam imani da lafiya. Amin. Malam mutum ne ya kasance mafi yawancin lokuta baya samun sallar juma'a kan lokaci, sai gab da za a fara sallah yake zuwa masallaci. To ya imaninsa, Allah ya kara wa mara lafiya. Amin. To a ka'ida dai zuwa masallacin juma'a da wuri ya fi lada akan yin jinkiri. Idan mutum ya zo masallacin juma'a da wuri, mun san hadisin da ya nuna cewa wanda ya zo a farkon lokaci za a bashi kamar raƙumi go, sannan wanda ya zo a lokaci na biyu zai samu sanuwa, na uku zai samu rago mai ƙaho, na hudu zai samu zakara, sannan na biyar ya samu ƙwai, sannan daga nan kuma idan bala'iku suka zo sai a rufe wannan fayil ɗin. To kaga shi kenan yin sammako zuwa masallacin juma'a ya fi lada. Amma wanda ya zo masallacin juma'a ya yi latti amma ya samu sallar juma'a ɗin, shin za a ce bashi da imani? Kaga babu wanda zai ce bashi da imani. Ya zo masallacin juma'a da wuri, kuma ya zo masallacin juma'a daidai lokacin za a yi sallah, kuma ya samu sallah. An gane wannan ko? Amma da a ce mutum yana barin sallar juma'a ne ta wuce, shine manzon Allah ya ce habita amalu, aikin shi ya baci. Bi ma'ana ladan aikin juma'an ya ladan gaba ɗaya, aikin shi in yayi wasa zai iya rasa imanin shi gabaki ɗaya. An gane wannan ko? To amma idan ya zama mutum yana yin lattin sallar juma'a baya zuwa sallar juma'a da wuri, to ya kamata a binciki dalili. Wani zai iya yiwuwa sana'an shi ba a tashin su da wuri, ila yana karantarwa ne a wani makaranta ko yana aiki a wani ma'aikata ba a tashi da wuri. To idan ya zama to yana aiki a masana'anta ko wani ma'aikata wanda ba a tashi da wuri, ana sallar juma'a karfe ɗaya, ana tashin su 12:30. Ina ba san gane wannan. 12:30 ake tashin su a inda yake aiki, ana sallar juma'a karfe ɗaya. Ta yaya za a yi zuwa masallacin juma'a da wuri? An gane wannan ko? To kuma in ya bar wannan aiki, ba shi da wani aiki da zai samu abinci. ya bar aikin ne ya zama cima zaune sa'annan kuma ya ringa buga sambo ko a masallacin juma'a ya koma almajiri ko wanda ne ya fi alkhairi gare shi ya tsaya ya rike aikin shi har ya samu wani an gane wannan wanda ya fi alkhairi gare shi to sannan kuma wani yana da uzuri na yawan barci bacci mai nauyi akwai wani in yaje masallaci da wuri Allah ya jarabe shi da bacci mai nauyi an gane idan yayi bacci mai nauyi sai alwalan shi ya kare yana so ya fita a cikin dimbin jama'an nan ya zai irin wannan ya zai tunda na san akwai masallacin da wani limami ya tsawaita huduba wani bawan Allah yana tarike fitsari a zaune ya fitsari wallahi a zaune ya fitsari yayi fitsari a zaune an gane kuma ba dama ya tashi jama'a suna da yawa yana cikin masallacin sai ina zai iya fita ya kutsa to kaga za a yi sallar juma'a kenan zai yi sallar juma'a nan wajen kenan da fitsari a jikin shi ina fata gane sannan kuma wani kuma yana nisantar zuwa masallacin juma'a da wuri saboda irin hudubobin da ake yi a masallatai da suka saba wa manhaji na ahlus sunna an gane akwai masallatan da in ka je an maida masallatai ya zama dandali na siyasa wani masallaci ne na NPDP wani masallaci ne na APC idan ka zo maimakon a karantar da kai ka san Allah ka san yadda zaka bauta ma Allah sai a zo ana ta adawa na siyasa shin za ka zo masallaci ne kana sauraron huduba na adawa na siyasa ko za ka zo ne shin da ka saurari irin wannan huduba wanda an maida masallaci dandali na yada ainihin manufa ta siyasa da adawa da ka zauna a gida a gama wannan siyasa a gama wannan huduba mummunan huduba din ka zo masallaci kai sallar salin alin da ka zo liman yana huduba kana jin haushin shi wanda ya fi alkhairi gare ka ina fatan gane almuhim dai ana so mutum ya zo masallacin juma'a da wuri amma ya zamanto masallacin nan ana yin huduban da ya dace da kitabu wa sunna kada ya zo masallaci wanda liman zai miƙe ko ana yin irin fure huduba din nan wanda ake wanda ya saba wa sunna sannan kuma gashi nan a cikin fure huduban ana zage shugabanni ko a cikin fure huduban ana bambadanci ga shugabanni ɗayan biyu kuma zage shugabanni ko bambadanci sannan kuma ka zo liman ya hau kan mumbari ya karanta da kai aqida ya karanta da kai ibada ya karanta da kai mu'amala ba zai yi ba sai ga liman ya buge da yin campaign na siyasa to irin wannan gaskiya shawaran da nake ba dalibin ilimi in ka san masallaci haka ne kuma shine masallacin da ke kusa da kai gara ka zauna a gida Allahu a'lam sannan salam Naam. Dan sai me? Eh, wannan magana na fahimci ta. Ba ta da wurin tafi. Bayin shi da tattauna maganar furu hudu ba yanzu ba. Sai wata rana, sai wani lokaci Allah ya kai mu. Salam. Allah ya kara wa malam basira. Yaya hukuncin fito na fito da shugabanni malam bayanin da kake yi wasu suna ganin ra'ayin wahadiyawa ne yan madakira ina fata gane wannan to a nan wajen tambayar da dan uwa yayi ya hukuncin fito na fito da shugabanni yana ganin cewa fito wato yin wa'azi cewa haramun ne a ringa zagin shugabanni ko haramun ne a ringa fito na fito da shugabanni shi wani yana ganin wato masu yin wannan wahabiyawa ne ma ɗan madafila an gani to kenan kamar yana so ya ce kenan shin akwai wasu littattafai da za a iya kawo mana hujja wanda ba na ɗan madafila ba da suka haramta fito na fito da shugabanni ina fatan gane wannan domin ka san mutane musamman 'yan Najeriya idan sun kasa kada kai ta ɓangaren hujja sai su koma farfaganda an gane ku 'yan Najeriya lokacin da aka fara da'awar sunna ta farko an fara da'awa ana karantar da kitabun sunna ana nuna wa mutane cewa shirka babu kyau bid'a babu kyau da sauransu suka ga cewa masu wa'azi sun taso da karfin hujja kawai sai suka yi amfani da propaganda suka ce ai wayannan mutane sunansu ƴan wahabiyawa ne su an gane kuma wahabiyawa dama yahudawa ne sannan wai an yi wani mitin a Isra'ila wai ana so a dasa yahudanci a Makka da Madina sai aka ce to yaya za a yi a dasa wannan yahudanci shine sai aka ce a samu wata mata da mijinta yahudawa su je su zauna a tsakiyar Saudiya in suka zauna suka haifi yaro sai a tarbiyyantar da wannan yaro a kan aqidar yahudanci ya kawo matsala a cikin addinin musulunci to shine wai iyayen Muhammad bin Abdul Wahhab suka je suka tashi suka je suka zauna a Najd da suka zauna a Najd shine aka haifi Muhammad bin Abdul Wahhab an gane shine yazo da addinin wahabiyawa addinin wahabiyawa in ji a cewarsu addini ne na kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne wanda ba a son zikiri ba a son istighfari ba a son salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a son tawassuli ga kin manzo sallallahu alaihi wasallam na fata gani to kaga wannan propaganda idan kaga malami ya share wani gaje mu kuma ya bata rai baya dariya zaka dauka wallahi ba zai kariya ba ko amma shin wannan magana gaskiya ne ba gaskiya bane wannan magana propaganda ne wato aka yi amfani da ita saboda wato an rasa hujjar da za a iya yakan ahlus sunna a Najeriya ina fatan gane to irin wannan propaganda din yan bid'a suna amfani da shi idan sun kasa fada da kai to sannan na biyu daga cikin wannan akwai wani babban malami a Saudiya malamin sunna malamin aqida malamin hadisi wanda yana nan zaune har yanzu a Saudiya ana kiran shi Sheikh Rabi'u bin Haji Umair Al-Madkhali manya-manya malaman sunna sun masa yabo mutumin kirki ne mai aqida mai kyau mai kaza mai kaza kamar yanda kowa ya sani babu wani malami wanda za a ce bashi da kuskure amma wannan malami ya samu kyakkyawan yabo akan aqidar shi da manhajin shi har ma manyan malamai irin su Ibn Baz irin su Ibn Uthaymeen irin su Nasiruddin Albani irin su Sheikh Fawzan irin su Abdul Muhsin Al-Abbas da dai wasu malamai da dama duk wayannan malamai gaba daya babu wanda yace wannan malami dan bid'a ne shi bil hasal ma manya-manyan malamai na sunna kamar su Albani din su Fawzan su Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi su Sheikh Yahya bin Ahmad An-Najmi ha da Sheikh Fawzan da Ibn Uthaymeen an gane ko sun yi wasiya cewa a dage da karatun littafin wannan malamin saboda a fa'idantu a bangaren aqida da manhaji amma sai aka samu wasu malamai saboda wannan malami yana faɗin gaskiya wannan malami yana gina mutane akan aqida mai kyau da manhaji mai kyau sai suna so su yi amfani da irin propaganda da aka yi na suka Muhammad bin Abdul Wahhab cewa ya zo da wata aqida wai sunanta wahabiyawa shi ma sai aka ce wannan malami Sheikh Rabi'u bin Hadi ya zo da wata aqida wai sunanta madakila to idan ka tambayi mutum wayannan ƴan madakilan da Allah ya za mu yi mu samu littattafan su shin wannan malami ya wallafa littafi ne ya wallafa a cikin littattafan sa ne sai ai ba a littafin shi bane ai yana da wani aqida ne amma ba ka samu a littafin shi sunan aqidar madakila mabiyan shi sunan su ƴan madakila ina fatan gane wannan shin yaya hukuncin bin wani malami ka ce ga wani malami shi kadai kake bi kamar yanda zaka wani ya ce shi dan Tijaniya ne wani ya ce shi dan Nakashbandiya wani ya ce shi dan Ahmadiyya wani ya ce shi dan Ja'fariyya shin ahlus sunna na rike wani malami ya ce in ba shi ba rijiya babu an gane duk mutumin da ya rike Sheikh Rabi'u ya ce Sheikh Rabi'u duk abin da ya faɗa gaskiya ne babu kuskure a cikin sa to wannan mutumin ya zama dan bid'a in yayi wasa ma zai iya fita musulunci tunda mutum ɗaya ne tilo zaka iya rikewa wanda ba shi da kuskure ta kowane bangare shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowane malami bi darajar shi bi ilimin shi ana auna shi ne da me da littafin Allah da sunna to wannan malami ba shi da wata aqida da ta wuce ta ahlus sunna wal jama'a sai dai propaganda na ikhwanul muslimin propaganda na ɗan sururiya propaganda na ɗan hadajiyya propaganda na wanda suka tasirantu da ikhwanul muslimin. In kaga wani yana sukan shi, in ma dan ikhwanul muslimin ne ko ya tasirantu da shi. An gane wannan ko? Dan manyan malamai sun ce ba mai kin shi, Nasiruddin Albani ya ce ba mai kin shi, sai dai in ma mai san rai ko jahili ko wanda bai san shi ba. Yace amma wannan mutumin ba mu da suka ko kadan kan aqidar shi ko manhajin shi. Ina fatan gane wannan. Wato na yi shimfiɗa ne da wannan zan in gaya muku cewa in ka ji ana madakila propaganda ne, kamar irin propagandan wahabiya, ko da ka ga mutum fa yana da hawan sunna ba, ko da ka ga mutum fa ya je karatu jami'a islamiyya ana cewa doctor wani, professor wani, in ka ji ya ce madakila, to ka san ya tasirantu da ikhwanul muslimin ko shi ma kanshi dan ikhwan ne yana koyewa. Amma dan salafiya na hakika dole ne ya so wannan mutumin, saboda mutum ne mai kariya ga sunna, baya ganin an taɓa sunnaye shiru, kuma yana tona asirin ƴan hizbiyyin. An gane wannan ko? To saboda haka tambayar da aka yi a nan wajen cewa wai akwai shin wannan wai aqidan na fito da shugabanni aqida ne na wahabiyawa wai ƴan madakila, wai wahabiya kala-kala ne, akwai wahabiyawa ƴan madakila, akwai wahabiya wanda ba ƴan madakila ba. To wannan yanzu ga littafin Shehu Dan Godiyo, shi ma ɗan madakila ne ko? Shehu Dan Godiyo ana kira littafin Kitabun Najmul Ikhwan. Sai kun ga littafin nan gashi, za mu gani Shehu Dan Godiyo shi ma yana da alaƙa da madakila ne ko kuma shafi na 115 a littafin Najmul Ikhwan. Yauwa, a ciki yana cewa a cikin 113 tukuna yana cewa wala yajuzu azluhu in dara'a alayhi fiskun aw baghyan wa ishtira'an, yace baya halatta a cire shugaba ko da fasikanci ne ya bujiro gare shi aw baga kai, in dara'a alayhi fiskun aw baga, an gane ko da fasikanci ne ya bujiro masa ko kuma ya yi zalunci, walar kuruju anhu baya halatta a yi tawaye gare shi illa in kafara, an gane ko yace walar kuruju anhu illa in kafara, baya halatta yin tawaye ga shugaba sai dai in ya kafirta. An gane wannan ko? Wa khaful bagaya huwa fiha intaha, yace wala yajuzu al-khuruj alayhi illa in kafara. Sai ce usikum ya ikhwani bi taqwallahi azim rabbal anam wa bi ittiba'i sunnati nabiyhi Muhammad sayyidul anam, ina muku wasiya ya ku ƴan uwana da jin tsoron Allah mai girma ubangiji salikai da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa iyyakum summa iyyakum wa isa'atan zuwan bil muslimin, kashedun ku sannan kashedun ku da muna na zato ga musulmai, wa inkara ma fihi khilaf, da inkarin abin da akwai sabani akan shi, sai kuna da dalili kenan. Sannan kuma a cikin dai shafin yana cewa wa iyyakum summa iyyakum at-ta'anu fi amiril mu'minin wa wulatihi, kashedunku da suka ga shugaba mai mulki, an gane amirul mu'minin, wa fil yawaqifil abdul wahhab ash-sha'rani qala ibn al-arabi fi ulumil bab ar-radi wa 60 wa 300 min al-futuhat man daga fil wulat faqad nusiba min nasabihim ila safhi wa qusur an-nazar wa huwa babun khadirun jiddan wa lihaza an hal khalqa ta'ala an ba'an fil muluk wal khulafa, wato an hal haqu Allah ta'ala yayi hani ta'ala an ta'ani fil muluk, game da suka game da shugabanni wal khulafa da masu mulki, wa akbar anna qulubahum bi yadi, ya bada labari zukatan shugabanni yana hannun Allah, in sha aqbadaha anna, in yaso ya karbi shugabannin gare mu, wa in sha a dafa biha alaina, in yaso kuma ya karkatar da zukatan shugabannin gare mu, wa amarana Allah ta'ala fi qada'il hawa'ij fi ahli al-ard, سواء كانوا فاسقين أو صالحين عادلين أو ظالمين فلا يخرجهم ذلك عن إطلاق اسم الولاية وأما تحريم الخروج منه أما حرم تنين تاواي كشوغبا فقد قال الله تعالى وأتزموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويرقوا لإجياء الله كما تكفر ربا وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن ابن عمر من خلع يدا من طاعة لكي الله يوم القيامة لا حجة له duwan da ya zara hannu daga yin da'a ga shugaba zai gamu da Allah ba shi da wata hujja wa man mata laysa fi unqihi bai'a mata bi ta jahiliya duk wanda ya mutu alhali a wuyan shi ba mubaya'a yayi mutuwa irin na jahiliya wa qala subuki imam subuki ya ce la yajuzu al-khuruj ala sultan an sultan baya halatta yin tawaye ga shugaba haza muttafaqun alayhi fil adil wal mashhur fil jahil wannan an yi ittifaki shugaba adili haramun ne a mai tawaye kaulan wahidan amma wal mashhur fil jair amma maganar da ya shahara fil jair shugaba azzalimi karkatacce shi ma haramun ne illa min mazhabil mutazila sai dai mazhabin mutazila suke ganin halaccin yin tawaye ga shugaba in ya karkace cewa ana yin biyayya ga shugaba ne kawai in ya bi musulunci sau da kafa amma in ya karkace haramun ne amma kuma abin da ya shahara shine ba a yin tawaye ga shugaba koda ya karkace qala ahmad az-zaruq fi qawaidi hifdun nizam wato ahmad az-zaruq ya faɗa a cikin littafin shi qawaidi mai suna hifdun nizam wajibun mura'atul maslaha al-amma yace mura'atul maslaha al-amma wajiba lazima yace mura'atul maslaha al-amma lura da maslaha na gaba daya wajibi ne kuma lazimi ne faliza ajma'u ala tahrimil khuruj ala al-imam shi yasa suka yi ijma'i akan haramcin yin tawaye ga shugaba bi qawlin aw fi'lin da magana ko da aiki kada kai masa tawaye da magana kada kai masa tawaye da aiki ya ake tawaye da magana ya ake tawaye ga shugaba ta hanyar magana shi ne ta hanyar zage shi ko tsine mishi ko a gaban mutane ko kuma ka nuna wa mutane cewa kada su yi masa biyayya dan azzalimi ne shi an gane wannan ko ba yace kada a mai tawaye bi qaulin aw fi'lin kada a mai da magana kuma kada a mai a aikace hatta in jarra fi ijma'ihim ala salat alfa kulli barrin wa fajir har ma ya janyo a cikin ijma'insa har ya janyo magana na wajabcin yin sallah a bayan kowane mai da'a da kuma fajiri min al-ula daga cikin masu mulki shugaba mai mulki ko da mai da'a ne kai ko da fajiri ne wajibi ne kai sallah a bayansa an gane wa gairihim da wasunsu intaha magana ya kare kun gane ko to wannan shine abin da ya faɗa dangane da baya halatta wato sukan shugaba ko kuma haramcin ka ce za ka yi tawaye ga shugaba da makami ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ko ina ganin wannan ma ya wadatar ga kuma shafi na 111 ya ce wa fil hadis usikum bi taqwallahi al-azim wa sambi wa da'a wa lawli abdin habashi ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka da ji da biyayya ko da bawa ne mutumin Habasha wannan Abu Dawud ya rawaito shi Amr Zaruq yana cewa rutubatul wula fi wilayatihim arba'a wato martaba masu mulki a wajen mulkin su guda hudu ne umuru sam'i wa ta'a wa tarkul khilafa alayhi wato umurni na ji da biyayya a gare su da barin yin sabani a gare su wa in kanu usatan muzunibin ko da sun kasance masu sabo masu zunubi wal iraz an masawihi da kau da kai daga kurakuran su kada ya zama burin da kawai kai tale ke duk inda kuskuren shugaba yake kana kallo an gane ko ka zo kai ta fashin baki dangane da kurakuran shugabanni to shine ma'ana da gujirewa daga kurakuran su wa in kana zahira ko da a bayyane yake wal wuquf ala amrihim wa in azruk kuma ka tsaya kai musu biyayya akan umurnin su ko da sun cutar da kai ka basu da Allah an ka cutar da kai in shugaba ya cutar da kai ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kuma za ka ga mai ba sai kawo kan munbari ba dan in kawo kan munbari ba kana ga yawo Allah bane kana ga yawo mutane ne amma kana ga yawo Allah ne Allah ta'ala yana cewa irba'u ala anfusikum fa innakum la tadquna asamma wala ga'i innama tadquna sami'an qariban mujiban huwa ma'a cewa ku sassauta muryan kawo kan domin ba kuna kiran ainihin kurma bane ko wanda baya nan kuna kiran mai ji mai gani kuma mai amsar addu'a kuma yana tare da ku an gane wannan ku kaga wannan ya nuna mana shugaba ko da alzalimi ne haramun ne ka ringa sukan shi ko kuma ka ringa cewa za ka yi masa tawaye to ina ganin saboda lokaci mun karanta wannan littafin Najmul Ikhwan to gobe Allah ya kai mu za mu dan karanta wannan shi kuma Fatawul Alimul Khalla fi Sharh Lamiyatul Zikat littafi ne na Malikiya suma ba ƴan madakila bane an gane dan ka san maganar cewa ba a yi tawaye ga shugaba ko da shugaban nan yayi zalunci in ba ya kafirta kafirta a kufran ba wahan ba aqida ce ta Ahlus Sunna saba mishi wato ka dauko wani fahimta to manhaji ne na ƴan khawarij an gane wannan ko Allah shi ke muke mu to jiya karatun mu na Suratul Kahf muna cikin karatu dangane da abin da ya shafi maganan al-Imam Abu al-Abbas dangane da wasu mutane daga cikin zanadiqa da suke ganin cewa wai an kansa shari'a kala biyu akwai shari'a akwai ilimin shari'a akwai ilimin haqiqa ilimin shari'a na ga magarin mutane ilimin haqiqa na mutane ke bantattu masu ganin cewa annabawa su ne suke karantar da ilimi na shari'a su kuma waliyai suke karantar da ilimi na haqiqa to dide mun fara karatu sai lokaci yayi to zamu ci gaba daga inda muka tsaya jiya yace kana shekuna radiyallahu anhu wa hadha al-qawl zandaqatu wa kufr wannan ra'ayi zindikanci ne kuma kafirci ne jikutul qa'iru ana kashe wanda ya faɗi wannan magana wala yustata ba a neman ya tuba li'annahu inkaru ma ulima min ash-shara'i domin wannan inkarin abinda aka sani ne daga cikin shari'o'i fa inna Allah ta'ala qad ajra sunnatahu wa anfaza hikmatahu domin Allah ta'ala ya gudanar da sunnansa kuma ya zartar da hikimansa bi anna ahkamuhu la tu'lamu illa bi wasitati rusulihi cewa hukuncin hukuncin Allah ba a sanin su sai ta hanyar me sai ta hanyar manzannin Allah in kana so ka san hukuncin hukuncin Allah ana sanin shi ne kai sai ta hanyar me manzannin Allah as-sufara bainahu wa bain khalqihi wanda manzanni su ne yan sako su ne jakadu tsakanin Allah da halitta idan kana so ka samu sako tsakanin Allah da halitta kai tsaye zaka samu ne ta hanyar manzanni babu wani wali wanda za a ce ya kai wani mataki na tsoron Allah wanda Allah zai ringa bashi sako ya isa ma al'umma shi ba manzo bane shi an gano ku fadin wannan magana yana da hadari kwarai da gaske masu fadin wannan magana suna so ne su samu dama na rusa addinin musulunci an gano wannan yace wa humul muballiguna anhu risalatahu wa kalamuhu wa humul muballiguna anhu risalatahu wa kalamuhu su ne masu isarwa a gare shi masu isar da manzancin sa masu isar da maganar sa al-mubayyinuna shara'i'ahu wa ahkamahu masu bayyana shari'o'insa da hukunce-hukuncensa ittarahum li zalik wa khassahum bima hunalik Allah ta'ala ya zaɓi manzanni da wannan kuma ya keɓance su da abin da ke can wajen kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ke cewa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas inna Allaha sami'un basir Allah yana zaɓa daga cikin manzanni yana zaɓan ƴan sako sannan yana zaɓa daga cikin mutane lalle Allah mai ji ne ko mai gani sannan Allah ta'ala ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sanin inda yake sanya manzancin sa an gane wannan ko sannan Allah yana cewa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin mutane sun kasance al'umma daya sai Allah ya aika manzanni mubashirin wa munzirin masu albishir ko masu kadi ila ghairi zalik min al-ayat zuwa ga wani wannan daga cikin ayoyi sai ce wa alal jumla faqad hasala al-ilm faqad hasala al-ilm al-qat'i wal yaqin ad-daruri yace a dungule ilimi wanda yake yankiyar ga ya tabbata da kuma yaqini na lalura ya tabbata wajtima'u salaf wal khalaf da kuma haduwar magabata da waɗanda suka biyo bayan magabata ala Allah tariqa limarifati ahkam Allah ta'ala allati hiya raji'a ila amrihi wa nahyi cewa lalle babu wata hanya na sanin hukunce hukuncen Allah ta'ala wanda yake komawa zuwa ga umurnin shi da hanin shi wala yu'rafu shay'un minha illa min ji'atika min jihati rusul ba a sanin wani abu daga cikin sa sai ta bangaren wa manzanni an gane ai ba a sanin wani abu na ainihin addini na haram da halal da wajibi da mustahabi da halal sai ta hanyar wa sai ta hanyar manzanni kaman kala duk wanda yace inna hunaka tariqan akhar bi urafu biha amruhu wa nahyuhu ghayra rusul duk wanda yace lalle akwai wani hanya daban wanda ake iya gane umurnin Allah ko ake iya gane haninsa ba ta hanyar manzanni ba bi haisu yastagani anil rasul ko bi haisu yastagani anil rusul fa huwa kafir ta inda wai zai iya wadatuwa daga manzo zai zama to yanzu ya kai mataki saboda ya dage da bautan Allah yanzu tunda ya dage daga bautan Allah Allah ya yarda da shi yanzu sai Allah ya bashi wani matsayi yanzu ya wuce ya karbi wani sako daga manzon Allah kawai zai karbi sako ne daga waliyai zai karbi sako ne daga Allah kai tsaye an ga dai sai duk mutumin da ya faɗi wannan fa huwa kafir ya zama kafir in dai mutum ya faɗi wannan koda yana sallah koda yana azumi koda yana zakka ya nuna akwai matakin da mutum zai kai na bauta wanda mutum zai iya wadatuwa daga manzon Allah zai iya wadatuwa daga alqur'ani in ya yarda da wannan to wannan ya zama to kafiri ko da kullun yana kalmar shahada an gane wannan ko sai ce yukutalu wala yustatab wannan mutumin za a kashe shi ba za a nemi ya tuba ba wala yutadu ma'ahu ila su'alin wala jawab me wannan magana ba a bukatar ma a mai tambaya ko ya bada amsa kawai da an kama mutum mai irin wannan kuma an tabbatar yana cikin hankalin shi ba wai ya zauku ba ne ba ya buƙatar wai a tsayan mai da hujja a kusa mai da shi ba fala yi ta juma a hudu lasu ɓanin wala jawa wannan kawai zindiki ne kafiri ne ba ya buƙatar wani tambaya ko wani jawabi saboda hatta shi manzo Allah bai ce mana qul in zalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu ko bi ma yuhi ilayya rabbi yace idan annabi yace in har na bace to na bace ne akan san raina shin zai yi manzo Allah ya san rai kaga ba zai yi ba in na bace ne akan san raina amma wa in tadaitu in har na samu shiriya ne ko bi ma yuhi ilayya rabbi na samu shiriya ne saboda abinda ubangiji na yi min wahayi summa huwa qawlun bi isbati anbiya ba'da nabiyina idan mutum ya yarda akwai wani wahayi wanda ake ma wani mutum akwai wani wali wanda ya kai wani mataki wanda shi da Allah suke magana to wannan ya zama to dan tawaye ga musulunci an tabbatar da wani annabta bayan annabi mu kenan inji Imam al-Qurtubi an gane ko kuma inji shekuna al-Imam Abu al-Abbas Imam al-Qurtubi ya yi kaito an gane kamar ya ce kenan akwai wani annabi bayan annabi mu wanda annabin mu allazi ja'alahu Allahu khatama anbiya'ihi ko khatima anbiya'ihi wa rusuli wanda Allah ya sanya shi ya zama khataman nabiyin shine cikamakin annabawansa kuma cikamakin manzanni fala nabiyya ba'dahu wa la rasul babu annabi bayan sa kuma babu wani manzo wa bayanu zalik yace bayanin wannan annaman qala duk wanda yace ya'khudhu an qalbi yake wai yana karbo sako ne daga zuciyarsa zuciyarsa ne yake gaya mai sakon Allah yanzu babu ruwan shi da karanta Qur'ani ko karanta hadisi balantana ya gano wani hukunci duk abinda zuciyarsa ya gaya masa an gane shi kenan zai hukunci da shi, shi waliyi ne, yana da karama, an gane wai an masa ilhama ne. Wa anna ma ya qawfihi hukumul lahi ta'ala, wai duk abin da yake aukuwa a cikin sa hukuncin Allah ne, duk abin da ya riga ya afka mai cikin zuciya hukuncin Allah ne wannan. Wa annahu ya'malu bi mubtada'i, kuma wai zai yi aiki da abin da wannan abin ke hukuntawa. Wa annahu la yahtaju ma'a zalika ila kitab wala sunna, kuma wai baya bukata duk da haka zuwa ga wani littafi ko sunna, ba ruwanci da littafin Allah ko sunna. To duk wanda ya faɗi wannan, faqad sabata li nafsihi khasatan nubuwa, ya tabbatar ma kanshi wani khususiyya na annabta, an gane. Fa inna hadha lalle, wannan magana nashi, nahu ma qalahu sallallahu alaihi wasallam, yayi daidai da abinda manzon Allah ya faɗa, cewa inna ruhal qudus nafasa fi rawi, lalle ruhi mai tsarki malaika jibril ya busa a cikin zuciyana, ya busa a cikin tunanina, a cikin kwakwalwana. Kaga mutum da yake cewa Allah ta'ala ya tura mai sako ta kwakwalwa, to ai shi ma manzon Allah, Allah ta'ala yana aika mai da wahayi ta kwakwalwan shi. Kenan me bambanci tsakanin shi da manzo? Kaga ba bambanci. Kuma ya nuna, ku duba magana mai hadari, ya nuna ya wadatu daga manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ko shi kuma manzon Allah ya nuna cewa law nazal law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, da a ce annabi Musa yana raye yanzu, babu abin da ya yalwace shi face yayi biyayya a gare ni, an gane. Annabi Musa yana raye, annabi Isa da zai dawo, din zai dawo, zai dawo a matsayin shi na me? Zai dawo a matsayin shi na manzo na wannan al'umma? Zai dawo a matsayin me? Zai dawo a matsayin sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan manzo ga bani Isra'ila. Dan annabi ya ce da a ce Musa yana raye, babu abin da ya halatta a gare shi face ya bi ni. To annabi Musa, annabi Isa alaihi salam yana raye, kamar yadda an samu ayoyin Qur'ani da kuma hadisai mutawatirai sun tabbatar da wannan, ko malaman salaf gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan wannan. To kaga ashe kenan annabi Isa da yake raye, in ya zo wani yakan cewa in ya zo a matsayin me zai zo, wai in ya zo a matsayin, in ya zo a matsayin annabi, annabi ya ce la nabiyya ba ni, in ya zo a matsayin ainihin wani sahabi ko wani mutumin kirki, to an rage mai daraja. To yanzu menene matsayin shi kenan? Me matsayin annabi Isa yanzu? In ka ce annabi Isa manzo, annabi ya ce la nabiyya ba adam, in ka ce masa walihi ko sahabi ka rage masa daraja, ya hukunci wanda ya rage wa manzo daraja? Kun fahimta ko? To a nan wajen sai ya ce annabi Isa babu wanda ya rage mai daraja, bal ma an ƙara mai daraja ne. Annabi Isa rasulan ila bani Isra'il mujaddidan fi hadhihi al-umma, an gane a cikin al'umman nan an ba shi wani ƙarin mukami akan mukamin shi na da. Dan shi annabi Isa in huwa illa abdun an amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Isra'il, lalle annabi Isa bawa ne wanda muka yi ni'ima in ji Allah, muka sanya shi ya zama to manzo, ya zama abin koyi ga bani Isra'il. Kun gane wannan ai? So haka annabi Isa alayhi salam manzo ne ga bani Isra'il, amma mujaddidi ne a wannan al'umma, in ya zo zai yi hukunci da Alkur'ani da hadisi, an gane. Amma manzanci shi baya aiki ga al'umma, annabi yana aiki ne ga bani Isra'il. Kun fahimci wannan ai? Ana wajen an rage mai daraja ko an ƙara mai? An ƙara mai ko? To wannan shine, to wannan shine abinda Imamul Qurtubi ya faɗa, Allah ya masa rahama, dangane da abinda ya shafi wato shi Khidir alayhi salam, shi annabi ne ko kuma shi manzo ne? Sannan kuma Al-Amin Amir Ash-Shaqiqi a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan ya ƙara kawo hujja wanda ke nuna cewa wato Khidir ɗin nan fa ba waliyin Allah bane, annabin Allah ne. Daga cikin hujjar da ya kawo, ya kafa hujja da wannan ayar da muka karanta a can baya, fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, sai suka samu annabi Musa da da ainihin da annaba da annabi Musa da dalibinsa Yusha'u sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu mun ba su wani rahama mun ba shi rahama daga wajenmu sai muka sanar da shi wani ilimi milladunna to shi ne Imam Shakidi Allah ya masa rahama yake cewa hadhihi rahama wal ilm alladunni allazani zakara Allah imtinanahu alayhi yace wannan rahama din da wannan ilimi din ilmul ladunni din nan da yace wa atainahu min ladunna ilma lalle mun bashi ilimi daga wajenmu yace wanda Allah ya ambaci yayi baiwa ga ainihin Khadir alayhi salam lam yubayyir huna hal huwa rahmatun nubuwa da yi bayani anan ba shin rahama ne na annabta wa ilmuha ko ilimi na annabta ne aw rahmatul wilaya wa ilmuha ko rahama na walitaka ko ilminta sai ce wal ulama mukhtalifuna fil khadir hal huwa nabi aw rasul malamai sun yi sabani game da khadir shin annabi ne ko manzo aw wali ko wali kamar yadda wani mawaki ke cewa wa ikhtalafa fi khadir wa ikhtalafa fi khadir ahli al uqul ila nabiyyun aw waliyyun aw rasul sai ce mabuta hankula sun yi sabani fi khadirin an ce annabi ne ko wali ko manzo wani kuma yana cewa wal khulfu fi khadirin shahirun munjali amursalun huwa ila bal wali sabani ya zo game da khadir sabanin shi mashhur ne ko bayyananne ne shin manzo ne shi aka ce kai wali ne shi to wannan nasi ne ba na shangidi ba nasi ne na mizau salik to wasu ce ma mala'ika ne sai Imam Shakiri ke cewa walakinahu yufhamu min ba'd al-aya anna hadha ar-rahma al-mazkura ko hadhihi ar-rahma al-mazkura huna rahmatun nubuwa sai ce ana fahimta daga sashen aya anna hadhihi ar-rahma al-mazkura huna rahmatun nubuwa cewa lalle wannan rahama da aka ambata a nan wajen rahama ne na annabta wa anna hadha al-ilm alladunni ilmul wahyi wannan ilmul ladunni din na ilimi ne na wahayi wa atainahu min ladunna ilma ai mun bashi ilimi ne na wahayi an gani sai ke cewa akwai inda Allah ta'ala yayi amfani da rahama yana nufin annabta a cikin alqur'ani cewa sai kawo daga ciki akwai inda Allah ke cewa wa qalu yana hikaito maganar kafirai wa qalu laula nuzila hadha alqur'an ala rajul min alqaryatayn azim suka ce me yasa ba a saukar da wannan qur'ani ba akan mutane masu daraja an gane daga cikin waɗannan alƙarya guda biyu Makka ko Ta'ifa sai Allah ya ce musu me ahum yaqsimuna rahmat rabbika shin su suna raba rahama ubangijinka ne me rahama ubangiji a nan wajen wahayi kaga atainahu rahmatan min indina me kenan wahayi an gane wannan ko sannan a wata aya Allah yana magana akan lailatul qadar sai ke cewa fiha yufra'u kullu amrin hakim amra min indina an gane ku a cikin ta ne ake rarraba kowane al'amari mai hikima sai ce al'amari daga wajenmu inna kunna mursilin lalle mun kasance masu aikowa an gane sai ce rahmatan min rabbi wannan rahama ne daga ubangijinka wannan aikowa da muke yi na manzanci rahmatan min rabbi me rahama nan kenan wahayi ko sannan kuma akwai inda Allah ke cewa wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbi bakasance kana fatan a sauka maka da wata littafi a wani littafi ga ya rasulullah face rahama daga ubangijinka an gane wannan ko to kaga nan wajen Allah ya amfani da kalmar rahama yana nufin wahayi sannan akwai inda aka yi amfani da kalmar ilimi aka yi amfani da ilimi akan annabta inda Allah ke cewa wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya saukar maka da littafi da hikima kuma ya sanar da kai abinda da baka sani ba yace falalan Allah hakika ya kasance mai girma a gare ka to nan wajen abinda Allah ya sanar da shi mai ya sanar da shi kaga Allah ya sanar da shi wahayi kaga yayi daidai da aka ce fawajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma ko to shi ma'anan wajen Allah ta'ala ya karantar da annabi wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. An gane wannan ko? Daga cikin dalili wanda ya fi bayyana, wanda ya nuna mana cewa lallai Khadir din nan wato annabi ne ko manzo ne shi, shine maganar da Allah ta'ala ya faɗa dangane da shi. Bayan Khadir din ya gama gaya ma annabi Musa alayhi salam ga dalilin da yasa na aikata kaza, ga dalilin da yasa na kashe wannan yaro din, ga dalilin da yasa na miƙar da wannan gini, ga dalilin da yasa na huda wannan jirgin ruwan, daga baya sai ce mi wa ma fa'altu an amri, ba na aikata shi bane daga ra'ayina, na aikata shi ne ta hanyar wahayi da sauransu. An gane wannan ko? To kaga wannan sai nuna mana ashe kenan lallai wahayi ne. An gane wannan ko? To ashe masu cewa Khadir ba annabi bane waliyi ne shi, idan muka dauki ra'ayinsu, to in ya ce wa ma fa'altu an amri, a ina ya samu wannan sakon? In an ce wahayin ilhama, dama ta hanyar wahayin ilhama ana iya gina hukuncin haram da halal? Kenan in an ce mai hujja na ahlus sunna za ce kitabullah da sunnan annabi da ijma'i da qiyasi da ilhama, sai a ce ana iya mawali ilhama ta hanyar ilhama ya gano wani abu da Allah ya haramta ba tare da ya karanta Qur'ani da hadisi ba? Shin za ka yi aiki da wannan? Ba za a yi aiki da wannan ba. Idan an buɗe wannan kofa, 'yan fashi da 'yan damfara da dama za su kutso cikin addinin musulunci su yi da'awan walittaka, su yi da'awan Allah ya musu wahayi na ilhama ya haramta wani abu ko an shafa wani abu. Ina fatan gane. Kaga a nan wajen sai a rusa addinin musulunci. Saboda haka zance na gaskiya Khadir ɗin nan annabi ne shi, kuma Allah ta'ala yana masa wahayi ne. Duk abin da yake faɗa ba wai yana faɗa da kanshi bane. An gane wannan ko? Duk wanda yake kokarin gina ilimin zahiri da ilimin batini ta hanyar ainihin Khadir, to gaskiya yana so ne ya rusa addinin musulunci. Idan ka duba duk abin da Khadir ya aikata, in ka duba ai da yawa annabi Musa bayani daidai yake da shari'a, babu abin da ya saba ma shari'a a cikin wannan abin, sai dai abin ya faru ne ba tare da annabi Musa ya san dalili ba. Ko ya kashe wannan yaro ba tare da annabi Musa ya san dalilin kashe yaron ba, amma daga baya da ya yi bayani sai gane ashe ba zalunci ba ne. Ya huda wannan jirgin, annabi Musa bai san dalilin huda jirgin ba, amma daga baya da ya zo san dalilin huda jirgin sai gane ashe da shi ba bambanci. Ko da annabi Musa ne wannan abin ya faru, shi ma Khadir ɗin baya nan bai san da labarin wannan sarkin ba, sai ya ga an yi wannan shi ma zai tumci annabi Musa. Haka ne ko? Ashe kenan cewa wai akwai bambanci tsakanin ilimin zahiri da ilimin batini ba gaskiya ba ne. In har akwai bambanci, to wannan batinin ba addinin musulunci ba ne. In ko addinin musulunci ne, dole sai an samu alaƙa tsakanin wannan zahiri da wannan batinin. Kamar yadda da Khadir ya yi wannan bayani, sai annabi Musa ya fahimta cewa ashe zahirin shari'a ne, kawai abin ya faru ne shi bai sani ba. Shi kuma Khadir alayhi salam Allah ta'ala ya sanar da shi ne bai sanar da annabi Musa ba. Ko da Allah ya sanar da shi bai sanar da annabi Musa ba, sai ya zartar da wani hukunci wanda annabi Musa shi ya ɗauka zalunci ne. Amma da ya yi bayani shi, wannan fa abin da daga gana yi, Allah ne ya sanar da ni cewa wannan yaro in kashe shi, saboda idan ya girma zai lalata al'umma, idan ya girma zai lalata iyayensa su bi shi wajen ridda, to gara a kashe shi nan gaba. Allah ya sa su haifi wani yaro ko su haifi yara masu amfani. To shin wannan ya saba mazahirin shari'a? Sannan huda wannan jirgin in kai ne ya za ka yi? In dai ka tabbatar da cewa sarkin yana kwata sabon jirgi wanda ba lalata ba, amma in ka ɗan illanta jirgin sarkin zai kyale ma jirginka, shin ya za ka yi? Sai dai za ka daina aiki. In za ka yi aiki da jirgin ruwa, dole ne ka bi wannan hanya ɗin. Ina fatan gane wannan. To ashe abinda wasu daga cikin sufaye suke so su rinka ginawa na cewa Khadir waliyi ne, kuma wasu daga ciki suka gina cewa ai waliyi a nan wajen ana iya samun waliyi ya fi annabi ilimi, ina fatan gane wannan kuma wali ya fi annabi daraja yanzu ga Khidr wali Allah ne ya fi annabi Musa ul azam daraja fadin wannan magana yana iya fitar da mutum daga addinin musulunci ina fatan gane wannan shi yasa malaman tafsiri da yawa bayan sun tattauna wannan abun sai su nuna cewa abin da yafi zama mashhur yafi tabbata wato Khidr din nan annabin Allah ne ana yi masa wahayi ne duk abin da yake aikatawa yana yi ne ta hanyar wahayi an gane to wani yace to shin me ya sanya baya bin sakon annabi Musa sai mutum ai shi Khidr ba yana daga cikin bani Isra'ila bane ai an tura annabi Musa zuwa ga wani gari ne can daban wanda baya karkashin annabtan sa shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam yazo yayi sallama ga Khidr ai Khidr ya tambaye shi dama ana sallama a kasarku sai ce kai wane ne sai ce ni ne Musa sai ce Musa na bani Isra'il kaga kenan shi ba na bani Isra'il bane shi annabi Musa yana cin gashin kanshi ma yana cin gashin kanshi ina fatan gane wannan to sannan kuma a gurguje malamai sun yi sabani wai Khidr din nan ko Khidr shin yana raye har yanzu ko ya rasu akwai tattaunawa kan wannan wasu malamai suna ganin yana raye wasu malamai suna ganin ya rasu an gane wannan ko masu ganin yana raye suna da yawa kuma malaman sunna masu ganin ya rasu kuma suna da yawa kuma malaman sunna an gane daga cikin masu ganin cewa yana raye fa akwai irin su Imam Nawawi da ire-iren su ina fatan gane yawa akwai masu ganin abin da kamar Ibn Athiyya yana cewa Imam Naqash ya tattauna sosai kan wannan ma'ana ya ambata a cikin littafinsa wato asarai da yawa daga Ali ibn Abi Talib daga waninsa wai yana nuna cewa shi Imam Naqash yana so ya ce wai Khidr yana raye ya kawo asarai daga Ali ibn Abi Talib ya ce wa kullu hala taqumu ala saq dukkan su gaba daya ba su inganta ba ya ce walau kana Khidr alayhi salam hayyan yahujju lakana lahu fi millati al-islam zuhur da a ce Khidr yana raye har ma yana zuwa aikin haji wai duk shekara yana zuwa aikin haji da a ce yana raye kuma yana zuwa aikin haji duk shekara da ya bayyana a cikin addinin musulunci da ya kai ziyara ya za a yi har mutum ya je duk shekara yana aikin haji kuma yayi dogon rayuwa yayi tsawon rayuwa har ya rayu zamanin manzon Allah amma bai taba kai ma annabi ziyara ba kaga idan ya kai ma annabi ziyara ai annabi zai gaya mana ga Khidr nan ya kawo ziyara zuwa gare ku ko kuma idan ya rayu zamanin annabi ai zai zama dole daga cikin al'ummar annabi shin akwai wani wanda zai rayu yanzu ya wadatu daga sakon manzon Allah ba zai yiwu ba to masu ganin ilimin zahiri da batini sun ce to ai shi Khidr yana da ilimin zahiri ne a ilimin batini ne ya wadatu daga sakon manzon shi kuma annabi yana da ilimin zahiri to kaga kenan manzon Allah zai je wajen Khidr kenan kamar yadda Musa ya je koyo ilimin me to kuna ganin wannan magana ba shi da hadari to kaga wannan magana yana da gayan hadari inda Khidr yana raye har yanzu sahabu manzon Allah ne in kuma sahabu manzon Allah ne ma wasi'ahu illa tibadir rasul sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya halarce shi face yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yawa daga cikin malamai daga cikin akwai Imam Bukhari da wasu daga cikin malamai suna da fahimtar Imam Khidr ya rasu Allah saboda Allah na cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun ba mu sanya mu wani mutum gabanin ka dawwama ba shin ya rasulullah in har kai zaka mutu shin zaka dawwama kullu nafsin mai ra'ikatul maut to in zaka ce wani yana raye har yanzu sai ka kawo nassi na qur'ani karara ko ka kawo hadisi mutawatir ko hadisai na manzon Allah karara ingantattu da suka nuna cewa lalle yana raye kaga annabi Isa alaihi salam da aka ce yana raye ya akwai nassoshi akwai hadisai mutawatirai akwai maganganu da yawa na magabata wanda babu sabani a kai shi amma Khidr fa duk abin da aka ruwaito babu wani hadisi ingantacce zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani asari ingantacce wanda ya tabbata an gane sannan kuma wata rana manzon Allah ya tara sahabbansa gaba daya yake ce musu ara'aytukum lailatukum hadhihi ara'aytukum lailatukum hadhihi fa innahu la yabqa mimman huwa al-yawm ala zahri al-ard ahadun la yabqa mimman huwa al-yawm ala zahri al-ard ahadun shin ba ku ganin ku yau din nan ba ku ganin wannan daren yau to lallai a idan shekara 100 ya cika daga yau din nan zuwa shekara 100 babu wanda zai wanzu a duniya wanda yake doran kasa a yau din nan duk wanda yake doran kasa a yau din nan an gane din an kai ra'asul mi'a da wuya a samu wani mutum kuma daga cikin ku wanda yake rayi to Khidir fa ina yake eh annabi ya ce duk wanda yake cikin wannan indai mutum na cikin wannan da'ira a wannan lokacin har aka kai ra'asul mi'a kan shekara 100 to duk wani wanda yake rayi a wannan zamani insha Allah an dauki ransa to eh anan ne malamai suke lissafa karshen sahabbai an gane daga zaran wannan ra'asul mi'a ya cika duk wanda ya zo bayan haka sai ya zama tabi'i wanda bai hadu da sahabban manzon Allah ba a bai hadu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fatan gane saboda haka akwai hadisai da dama da kuma ainihin dalilai wanda suka nuna cewa Khidir ya riga ya rasu an gane ko mun dan takaita ne saboda kada ainihin bayanin ya tsawaita da yawa Allah ta'ala a'lam to insha Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan saboda lokaci insha Allah za mu ci gaba gobe daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zauna da kasanmu lafiya Allah ya shiryar da mu kuma ya shiryar da shugabanninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk